To idan dai ana biye da mu har yanzu muna nan muna ci gaba da bayani game da abin da zai kawo maganin rashin haihuwa ko ga namiji ko ga mace ko kuma ga miji da mata gabaki daya da kuma kokarin yadda in an samu ciki Allah subhanahu wataala zai kare kamar yadda muka ba da wata fa'ida a karatun da ya gabata da kuma ita kare ita matar kanta wacce ke dauke da ciki da maganin bari wanda za a yi su da ayoyi da kuma waɗansu itatuwa waɗanda suka kasance na halas da kuma irin yadda za a haihu ba wata wahala da yadda za a fitar da wato mabiyaya ko fito da ɗan ko fito da ɗan da mabiyar gabaki ɗaya dukansu rayu ko kuma idan an fahimci cewa sun mutu yadda za a gyara ita mahaifa ɗin da yadda za a tsaftace ta idan kuma ya zama har an haifi yaron akan samu wata matsala shi ma ta tsayawar gudanar nono wani lokaci shedanu sukan yi irin wannan in sun lashi takobin cewa mace ba ta samu zuriya ba wani lokacin zai kasance su yi ta kokari kar a yi ciki kuma sai a fi karfin su kila da addu'a da komawa ga Allah a zo a yi ciki su ce kuma nan ma ba za a haife shi ba Allah ta'ala ya fi su a zo a haife shi to idan aka haifi kuma su ce sun san ai dai sai ya sha nono zai rayu to saboda haka ba za su yadda ya sha nono ba su hana shi kama nonon ko kuma in sun ga nan ma ba su yi nasara ba to sai su zo kan nonon duk su saka ciwo kan nonon ya riƙa tsatsagewa ko lokacin gunya tana zubowa ko kuma ya yi ja dau irin yadda dai yaro ba zai iya kamawa ba ko kuma shi nonon ba zai iya fitowa ba saboda mikin da yake jikinsa kofofin sun tattoshe da kuma irin magani irin wanda ya shafi na wabi za a haifi yaron gashi sai ya fara girma kuma sai ya mutu wannan shi ake cewa wabi daga waɗannan wasu a karatun da aka da ya gabata mun bayyana waɗansu abubuwa waɗanda za a yi Allah ta'ala ya kawo sauƙin irin waɗannan abubuwa haka nan kuma waɗansu yaran bayan an haife su ɗin kuma sun girma to sai kasance kun ba su da tarbiyya sun zama kuma wani har yanzu alaƙa kai ga iyayen ko dai saboda inda ake zauna nan ne kasance ba mutanen kirki a gurin ko kuma a abokai waɗanda suka kasance na banza zama da maɗaukin kanwa akan ce shi ne ke kawo farin kai idan yaro ya taso a gidan da ya kasance da'a ake to zai zama mai da'a idan ya taso a gidan da ya kasance ba abin kirki ake ba ko kuma akwai makwabta wanda ba su abin kirki to shi ma haka zai taso kuma koda na kirkin ne gidan ana abin kirki in ya gama da wayansu yara da banza to suna iya fara tarbiyarsa su hana shi karatu kila ma su sai shaye-shaye da sauransu akwai dai abubuwa a nan waɗanda akan bayar na da kama daga wanda ake binnewa kabari da wanda yake mai sunan salihan bayi da wanda ake sarrafa wani abinci na karin kumallo da garin alkama wanda a ci ranar asabar da lahadi da litinin kama daga abin da ake tofawa a cikin tufa na mai irin wannan hali da sauransu dai akwai nasha to wanda yakan dawo da su su zama na kirki duk wannan abubuwa da muka ambata idan aka ana son warka dandana kuma cikakkiya to akan hada da karatun ruqya wato ruqya karanta ayoyin alqur'ani kamar irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake kuma yayi umarni da ayi to anan wanda ya kasance yake son irin wannan karatu musamman mata mun sha fada cewa ran alhamis kafin karfe 10 in kuma ana so akwai mata waɗanda su ne suke kulawa da wannan kaman Safiya kaman Mamu kaman ita anti Bilkis kaman Hafsa da Ruqayya wacce duk take son tana iya tuntubar waɗannan sannan kuma ran alhamis ne kafin 10 dan in 10 ta yi to shikenan daga sannan an daina karfa su kuma maza rana ake sawa kaman bikin da lokaci wanda ya dace da irin harkokin su kuma abin ya dace mu ma da namu kuma su mata wajibi ne kasance su nemi izini da kuma yardar su mazajen su in masu aure ne ko kuma mariƙan su ko waliyan su ko iyayen su to haka ake to bayan dai komai daga ikon Allah ne da kuma kaddararsa bayan kuma irin abubuwan da muka bayyana na tangardoci da akan samu daga gabobin haihuwa din daga wajen mace ko daga wajen namiji to mafi yawan dalilan da suke kawo rashin haihuwa yakan kasance daga sanmu ne, wato sihiri, ko daga aljanu kawai, ko kuma daga maita. Saboda haka mafificin magance irin wannan shine Alkur'ani da Sunnar Manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma bincike irin na malamai. To wani albishir da muke so mu yi wa musamman mata shine Allah subhanahu wataala cikin ikonsa namijin dare ko bakin aljani wanda aka fi ambatonsa da shi ya zo hannu. So daga wannan abin farin ciki ne, abin godewa Allah ne subhanahu wataala wanda ya saka wannan macuci da ya shekara da shekaru aka ce ya tuba har ya musunta an sa masa suna Muhammad Nur, wanda ya yi shekaru kamar irin yadda ya faɗa, kuma wasu daga cikin aljihun suka tabbatar shekara 230 a duniya, ya daɗe yana cutarwa. Kuma bai taɓa tsammanin cewar za a kama shi ba tunda ya sha wato kaucewa irin waɗannan wato kamu. Amma sai ga shi alhamdulillah a wannan lokaci a wannan zamani, kuma albarkar irin abubuwan da muke yi Allah ta'ala ya sa ya zo hannu, da kuma wannan bawan Allah sarki Aliyu da Allah ta'ala ya haɗa mu da shi ya kasance duk irin waɗannan da izinin Allah ba sa gagararsa. Har shi sa ma yake ganin cewa bai taɓa tsammanin akwai wanda zai iya kama shi ba. Yake ce to shi da Allah sarki Aliyu nan wannan iri ne wannan. Yana mamakinsa ya kama shi da shi da iyalansa. Yake cewa da ni wai ai har yanzu shi bai ma san inda aka yi iyalan nasa ba. Ce wannan dai abu ne wanda ya kasance tsakaninku. To haka sai ita ma matarsa, ita ma ta musulunta, ita ko ita ce take cutar bayin Allah wajen gurgunta su, manyansu da yaransu. Ita ma kanta gurguwa ce, tana yawo a duniya, kuma ita ce wacce ta kasance take haddasa mutum daga lafiyarsa ƙalau, ba tsufa ya ba komai ba, amma kuma baya iya tafiya, ciwo can ciwo nan. To duka ita ce mai mafi yawan guragu da ake gani, inda ba wata cuta daban ba, to ita ce take haddasawa. Shi kuwa daman mijinta an san irin cutarsa. Idan mace mai aure ce, yakan kawo cikas a sha'anin zaman auren, yakan kuma hana ta jin daɗin zaman auren. Za ka ji mace ta ce ta shekara 10 ko ta shekara 20 da aure, amma abin da ake faɗa a game da jin daɗin mu'amalar aure ba ta taɓa sanin ko ɗaya ba, ga shi kila ma har tana da 'ya'ya. Shi ne yakan kawo cikas a sha'anin zaman aure, wanda kila har ya kai ga saki. Idan kuma budurwa ce, ya hana auren. In mai auren ce ya hana haihuwa, saboda tun indai suna haihuwa tare da shi, to zai kasance ita ma ba za ta haihu da kuma ɗan adam ba. Shi ne wanda idan mace ta gan shi ko tana da shi ba shekari kawai sai ta tare da jini. Shi ne wanda ya kasance idan ya ga mace kimtsatsiya ce, ba ƴar iska ce ba, to sai ya riƙa zuwa mata da siffa, ko dai siffar mijin nata, ko siffar mahaifinta ma, ko siffar ɗan uwanta, ko siffar malaminta, ko siffar wani wanda ake jin kunya, take jin kunyarsa, ko siffar yaro, ko siffar mace. Yana cancanzawa, tana neman aihuwa, duk san ta ga ɗan yaro sai ta riƙa sha'awa, da ta ja jikinta kawai sai ya zama babba, kuma sai ya ce zai neme ta haka. To duk shi ne ke wannan canje-canje. To gashi Allah ta'ala ya sa ya zo hannu. Idan kuwa mace wacce ta kasance budurwa ce, ya hana auren, ya rika cancanza kamanninta, ko ya rika canza kamannin saurayi, ko ya rika shiga cikin zukatansu, yana hana su amincewa da juna. Mewa ta ce tana so da farko, amma kuma magana idan ta yi ƙarfi ta ce ba ta so, ko kuma shi ya ce yana so saurayin, amma kuma magana in ta fara ƙarfi shi kan ya ce ba ya so. Haka nan ma idan ba zaura ce, duk dai shi ne. To ga shi ya zo hannu, kuma galibi duk wanda aka ce ya zo hannu a wajen mu, to shi kenan ba ya fade na cutarwa kenan har abada. To haka nan ma matarsa, matar tana bada tazo da shi wannan miji nata, wanda ita ke tsammanin take cewa ita ba taɓa tsammanin cewa akwai wanda zai iya kama shi ba. To zuwansu dai gaskiya ya yi fa'ida ƙwarai da gaske, saboda a lokacin akwai mata ba za a rasa wajen 150 a wannan lokacin ba. A nan ne suka yi ta nuna a mata waɗanda suke da muskiloli iri-iri, suka yi ta fallasa waɗanda suka yi musu sammu, suka yi ta fallasa irin aljanu da suke tare da su, suka yi ta bayani irin sammun da kuma irin yadda aka yi shi da wanda ya yi shi da inda aka saka shi da kuma manufar irin wannan sammu din wa'yansu an yi ne saboda a hana su aure wa'yansu an yi don saboda a rafa tsakaninsu da miji wa'yansu an yi ne don saboda a hana su ci gaba na rayuwa ko ci gaba na sha'anin aiki ko ci gaba na sha'anin saye da sayarwa na kasuwanci na business ko ci gaba na sha'anin ilimi sannan kuma har yanzu iyalansu waɗanda su ba sa nan misali a yanzu kanne ne ko yayye ne ko iyaye ne su ma ga irin abin da yake tare da su abubuwan da suke gani ko yake faruwa ga waɗanda suka haddasa ga waɗanda suka haddasa kuma dukkan waɗanda suka yi bayanin su a nan take suka warke kai kace da suna daure ne aka sake su wacce aka yi wa sammu nan take ya karye wacce ya kasance aljanu ne nan take suka fita shikenan kuma sannan waɗanda ma ba su zo ba su ma duk an kori ko an fitar ko an karye sammun da ke tare da su a can inda suke to shi kuma waɗansu a lokacin da suka yarjejeniyar zai saboda irin wannan abubuwa mara kyau a tare da su ya yi alkawarin sun yi ittifaki cewa idan fa har wani ya sani asiri ya tonu to zai koma kansu ya haukata su to hakan kuma aka yi waɗanda duk suka yi wa waɗansu sammu wato waɗanda aka bayyana a ran nan to sammun ya koma kan waɗanda suka yi sun haukace to haka abin ya faru to saboda haka ne muka jawo hankalin su waɗanda ya kasance wannan abin alheri ya same su suka warke take kuma suka san wanda ya yi musu wanda yake da hannu muka nemi cewa su yi hakuri kar su ce za su rama wannan mugunta da aka yi musu da wata muguntar kuma kar su ce za su ce da su uffan Allah ta'ala din wanda shine ya yi sanadiyya suka samu wannan lafiya suka samu warware mushkilinsu to ai wannan yana da iko ya yi kuma koma menene saboda haka in suka sake musu wani abu yana da ikon da zai sake yin maganin wannan abin kuma har yanzu muke baiwa mutane su jan hankalinsu kenan idan ya kasance mushkilarka bata ware ba a yau ko mushkilarki bata warware a yau to insha Allah gobe in kika yi hakuri sai kika kema masalarki ko mushkilarki ko mushkilarka ya kasance ta ware abin da ake bukata hakuri da hakuri ne Annabi Ayyuba alayhi salam ya samu waraka ta har abada yawancin waɗanda suka yi ta bayyanawa din waɗanda su ba anan ma suke a gida suke waɗansu masu aure ne waɗansu maneman nasu ko kuma mazaje ko kuma manema ko kuma waɗanda suka sance ƴan mata ne ko zawarawa ne suka yi ta bayani a ƴan uwa da dangin waɗanda suke anan din a sanda wannan abu ya faru saboda haka a yanzu suka faɗa da wanda zuzu za su haukace din tunda su ne suka dama an yi wannan yarjejeniya sun yarda akan haka kuma sun yi hakan ne ba su taɓa tsammanin cewa wannan asiri nasu zai tonu ba saboda musulunta da wannan namiji dare ya yi ya ce kenan yanzu zina da alfasha za su yi ƙaranci a doron ƙasa kenan cutoci irin waɗanda akan kamu da su saboda irin wannan dangantaka haramtacciya irin su kamar STD da ake faɗa abin da ya shafi HIV AIDS abin da ya shafi hepatitis abin da ya shafi gonorrhea da irin abin da ya shafi herpes irin waɗannan syphilis to dukkanin su zai kasance su ma su yi ƙaranci kenan ita kuma matarsa wato matar namiji wanda aka samu suna Muhammadu Nur wato namijin dare ko kuma baƙin aljini ta ce dole ne ya safa ta bar irin cutarwar da ita ma take yanzu na gurgunta mutane ba don komai ba saboda dukkan waɗanda suke haɗuwa su yi mu'amala su cutar da ƴan adam sun halaka a wannan lokaci alhamdulillah saboda abubuwan da muke tsaya muke na yaƙi da cutarwa aljanu wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ka raba mutum da cutar aljani ya fi ka ɗauki makami ka tofayyen yaƙi don saboda ɗaukaka kalmar Allah dukkan annabawa Allah ta'ala ya aiko su ne don su raba dan adam da cutar shedanu saboda haka yake cewa take cewa duk sun halaka take zamani ya canza da lokacin sarki Umar wanda shi azzalimi ne dukkan wanda ya aikata wani abu na sharri ko yi dalilin wata cuta to har girmama shi ake a bashi kyauta amma lokacin sarki Ali shi bai yarda da wannan ba tace da ita dai shekara ta 180 a duniya addinu sun hadu akan cewa shi sarki Ali shine halifa na annabin Allah Suleiman dan Dauda ta musulunta ta zaɓi suna Fatima ta kuma ɗauki alƙawari a gaban mutane fiye da 150 ta bar cuta kenan ta musulunta ba za ta sake cutar ɗan adam ba har abada saboda abin ya bata tsoro ba taɓa tsammani a duniya akwai wanda zai iya kama mijinta ba wanda aka sa suna Muhammad Nur wanda kuma shine namijin dare shine kuma ake cewa bakin aljani wannan albishir ne kwarai da gaske ga maza da mata gabaki daya dan saboda shi namijin dare shine kuma wanda yake shiga tsakanin miji da mata yana son ta tana son sa amma san san ko yaga tana canza masa ko idan baya nan ya rika jin yana daukin ya zo ya ganta amma da yazo kuma sai ya ji ta fura daga ransa haka nan ita ma tana ɗauki ya dawo amma da ya dawo sai ta ci kuma ba ta son sa sai ta ji ta fi son ta zauna a gidansu ko a unguwa saboda ta fi samun kwanciyar hankali tana dawowa sai shi namijin daren nan sai ya sa mata wani abu a zuciyarta wanda za ta tsani gidan ko ta hango gidan ba ƙirin hankalinta ya rika tashi abubuwa iri-iri na faɗuwar gaba ko ya aka taɓa abu ta ji gabanta ya faɗi duka shi ne to Allah cikin ikonsa ya sa ta musulunta. Ita wato matar namijin dare ta kasance tana da suna amma ba ta so tana jin kunya ta rada mun sunan ni ma na alƙawari ba zan bayyana sunan ba kuma tunda dai ta musulunta kuma ta zabi suna wato ta zabi suna wato Fatima to saboda haka yanzu abin da ya faru cewa shi da take a bayyana sunan na tana jin kunya da yawa daga cikin aljinin musamman manya-manyan nan idan ya kasance suka musulunta ko suka zo hannu ba sa so su ambata sunansu saboda sunan ba mai daɗi ba ne to mukan bar su haka amma waɗansu aljinin da suke a halarci a sannan wanda ya kasance babu shi tsakaninsu ko dai suna jin haushi don sun musulunta ko suna jin haushi don sun miƙa wuya kila ma iyayen gidansu ne to sai ce ai sunansa wane kuma aikinsa da irin abin da yake cutarwa iri kaza ne. Ba na manta Muhammad Amin wanda shugaba ne na aljini wanda yake a Agadez to lokacin da ya so hannu ya ce shi ba zai faɗi sunansa yana jin kunya sai wani aljini ce a sunansa laulau to saboda haka ya ji kunyar wannan ya faɗa haka ne saboda ba sa shiri saboda yana baya son wannan miƙa wuyan da ya yi to saboda haka shi wannan laulau da ya musulunta shedanu sun kai dubu wanda suka musulunta saboda musuluntarsa irin abin da ya saba cutarwa da shi shine sata wato saka rika ɗiban dukiya ta mutane suna kaiwa waɗansu abokansu ko kuma su je su ajiye su lalata dukiyar kawai haka nan ma baka doguwa tuni tana hannu ita ma ita ce take kawowa tangarda na aure a Najeriya da kuma Niger ita ma tana an kama ta haka nan Barkos shi ma ya musulunta ya zaɓi suna Ali shi mu ne muke hana aure wato Namrud kana ɗan wanda yake zaune a Gari Hira ya musulunta ya zaɓi suna Yusuf shi Namrud din nan wato yana da abin mamaki kware da gaske yayi wata da watanni yana jawo hankalin iyayen wata yani akan cewa a kawo ta nan in dai suna so ta auru suna so abubuwan da take ta daina sai an kawo ta wajen mu amma iyayen suka ki haka akai aka dade sai da wani ya kawo kudin aure ana ganin shikenan matsala ta sai ce san aure ba zai yi inda ba nan akai ba suka ce su ai su ba san nan din ba yace shi ya sani kuma ba san da za a zama yace di ya sani saboda kai ya dauko su ya kawo su da uwar da yar ya kawo su saboda haka daga zuwa kuwa ya musulunta ya tafi ce shi kadai ne a cikin ƴan uwansa dama na kirki sauran sun hada baki da waɗansu shugabanni a nan ƙasar suna yin wato tsafe-tsafe to wannan ya kenan wato saboda haka abubuwan suke yin abubuwa na mamaki kwarai da gaske mun faɗa cewa likitoci sun haɗu don cewa alamar a ƙarshe alamar ta kan zama ko kuma duk sanda aka ga dai zubarci idan dai mace tana da ciki to ana ganin cewa wannan cikin wata alama ce wacce take nuna cewa zai faɗi kenan to ne kenan za a yi dan saboda hana zubar jini wannan shine mataki na farko idan mace ta yi ciki din ana ganin ta samu ciki kuma kuma sai gashi kuma alamar bari ta bayyana kenan sai bakin ciki da bacin rai wannan cikin shi ma kenan zubewa zai to ki kwantar da hankali rubuta waɗannan harafai guda biyar da ha babba da shin mai ruwa da ya da ha babba da ta amma a hade ba a rarraba ba a ganyen lemo guda 45 kuma kirkayin turare da daidai har sai sun kare wacce kasance take yawan bari to insha Allah idan tayi wannan to ta daina bari kenan har abada da iznin Allah dan kuma jin ne yake zuwa ake so ya dauke ga wadansu harafai guda uku da ha karami ne da lamara da kuma zadi wato ha'un ne da lamun da za'un su kuma a rarraba ake rubuta su a yankan burodi kaman guda uku idan burodi nan kaman shi mai yanka yanka din nan mashi ya kasance ta ci wannan kwana uku kullun ɗaya kenan to ita ma jinin zai dauke wata mace ta kai kara wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ina jin ita Himna binti Jahash saboda yawan jini da yake zubo mata ita ma yake cewa to ai wannan shedan ne wani shedani ne yake bugar wata jijiya a cikin mahaifa ya umarce ta da yin wanka da alaula a kowace sallah wanda ina bada fatawa akan cewa idan mace ta kasance mai irin wannan jini ne to idan lokacin sallar azhar yayi tana iya yin wankan to mata zo ta yi alwalar kuma sai ta yi sallah tana idar da sallah sai ta yi sai ta kawo sallar asar koda ko 12 ne sannan da wani abu idan magaraba ta shi ma sai ta yi sai ta sake yin alwala bayan ta yi wanka ta yi tsarki mai kyau ta yi sallar magaraba sannan kuma ta zo ta yi sallar isha tana idar da magaraba sai ta yi sallar isha koda a sannan akwai shafiki bai buya ba da asuba kuma sai ta yi alwala guda daya shikenan alwala uku kenan a cikin awa 24 to wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi daidai da irin bayani wanda ma malamai suka yi a binciken zamani amma ga wani abu daga cikin irin abubuwan da shi ma yakan tsaye da jini wanda yake zuwa din wanda wata alama ce ko dai alamar bari ko kuma hana ciki din saboda idan jini yana zuwa to ba zancen ciki kenan idan kuma ayin ciki yana zuwa to ciki ya fadi kenan to lallai irin wa'annan abubuwa na ma na tsaye da ciki shine mataki na tsaye da jini shine matakin farko na hana bari mun dade muna yin bayani game da bari din nan to a samu rabin kilo ko kuma kwata na kilo na bakin zuwa da lemon wato lemon tsami ko raye guda 7 da cokali ɗaya na lubban takar yadda za a yi da su shine lemon a bare shi guda 7 din nan kuma a yin kashi guntu kanana sosai bana biyu kuma shine sai a dora akan wuta wacce take ci a hankali a lura cewa kada a sauke har sai tukunna sun gami sosai da sosai to sannan sai mace kullun ta rika sha kafin ta ci komai sau daya har kwana 15 amma galibi insha Allah jini yakan dauki a cikin kwana uku kawai sai dai ba a yadda akan cewa mace ta daina shan wannan maganin ba har sai ta cika wannan kwanaki da aka diba na kwana 15 shi wannan magani yana da abubuwan mamaki wanda Allah yake bance shi da shi wanda ta hakan ne jinin yakan tsaya shi wannan wato shine yakan zama cewa ya hana shedanin wanda yake zubar da jinin yake bugar wannan jijiyar ya dakile aikin nasa kai ma yakan hana shi ne gabaki daya sannan kuma akwai kwai wanda mace takan saka to sai ya canza wannan kwai din ya mayar da shi kankani irin yadda ba zai rika kartar jikin bangon mahaifa ba kuma zai rika yanka jikin mahaifar ba sama a ce idan ya yanka din sai wannan maganin kuma sai ya warkar da wannan raunin da yake cikin mahaifa din wanda wannan kwai din ya haddasa saboda haka sai kuma jinin ya tsaya saboda haka wannan wani abin mamaki ne wanda Allah subhanahu wataala ya dorawa wato irin wannan kwai din to shi abinda malamai suke faɗa game da bayani na irin wannan zubar jini din shine idan jinin hana wato ya tsaya sai mace takan zauna kaman kwana 7 sannan kuma sai kwai ya faru da mun ce da idan an samu kwana 14 shine yanzu akwai bincike irin na zamani wanda idan mace ta ga mana lokacin da ta fara yin al'ada kuma kwana nawa take daga wannan al'ada zuwa wancan kwana nawa yau ta fara al'ada ɗaya kenan yau ta gama to daga ran da ya kasance igo vijini zai zo kwana nawa aka samu idan ta faɗa to za a gaya mata atake zan gaya mata cewa rana kaza zaki ciki da izinin Allah kuma ran kaza ga watan kaza shekara ta kaza zaki haihu to amma fa wannan sai idan akwai kwai din to shi ma akan bincika kwaikwai din ya kasance yaushe za ta saƙwai ran kaza ga watan kaza to sai a ga mata ran kaza ga watan kaza za a gwada a ce dake to yau zaki saƙwai saboda haka da mijinta ya kusance ta shi kenan sai ciki duk shi ma wannan abu ne wanda baya wucewa minti 10 da ƴan sakanni haka to saboda haka sai wannan kwai idan ya sakko to sai ya kasance ya tabbata abin da yake sai aljini ya zo ya bigi wannan kwai da kafarsa sai ya kasance tun da ya gama nuna ba kawai sai ya shiga cikin abin da ake cewa fallopian tubes sannan sai ya tafi wajen mahaifa wato kaman bai zama kwai ba tun da yake babu komai a tare da shi na wanda zai iya zama da to saboda haka lokacin da ya sauka cikin wani kofofin jini ko yansu gashi wanda shine na jini to sai jinin kuma sai ya rika zubowa to ta haka ne zubin jinin wato yake zubowa saboda haka shi jini lalle a tsaye da shi saboda zubar jini yana daga aikin sihiri mafi hadari kuma wanda yafi tsanani wato wajen rashin imani kuma shi yafi yawan cutarwa musamman idan ya kasance aka yi wa mace irin wannan sihiri a san take dauke da ciki dan yana iya bayuwa zuwa bari kai maiwa ma kila idan aka bar shi ba tare da an yi maganin sa dan da nan ba yana iya kaiwa ga halakar mace saboda haka ashe wajibi ne a magance kuma wanda zai maganin fafse ko wanda ya zama lalle kwararre ne wanda ya kasance ya sha yin haka ko irin wannan magani a gaban malamansa ko a gaban waɗanda suka kasance shugabanninsu kuma an tabbatar da yayi daidai farkon hanyoyi dai da ake idan irin wannan abu na farko da ake so mace ko kuma hanya ta farko wajen magance irin wannan jini na sihiri wanda yake ko dai hana bari ko kuma wato hana ɗaukar ciki wato shine hanya ta farko wajen lalata irin wannan sihiri wanda ya kasance idan aka lalata shi ciki zai iya ci gaba da zama shine a rubuta aya wacce ta kasance ta daukewa jini da kuma sharadi da irin na rubutu wanda aka saba a cikin abu mai tsafta kuma aje shi ya kwana a fili inda taurari suke haskaka shi sannan a wanke mace ta sha makwalwa kuma ta yi wanka da sauran kuma lalle kasance a yi wanka kafin a yi wannan wankan a yi wanka da ruwa tafin wannan mai tsafta sannan kuma a zo a yi wannan wanka kuma ruwan a zubar da shi abin da yake mai tsarki har yanzu hayoyi dai wanda suke dai na karya sanmu su ne kala musa maji itin bihi sihir inna allah sayibuduhu inna allah la yasudu amal mufsidin wa yuhiqqu allah alhaqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun da kuma wa auhayna ila musa an alki asaka fa iza hiya talqahu ma yafikun fa yafawqa alhaqqa fa talama kanu ya'malun fa gulibu hunalika wa anqalabu sajiri wa ulki sahra sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun sai kuma wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u khayru sayr wa la yafiru sayru haysa ata da kuma ayat ta daukewa jini wacce muka shafada ta shine wakila ya ardu la ima'aki wa ya sama'u aqali'i wa jira lama'u wa qulal amru to waɗannan su ne insha Allah sauran abubuwan da muka faɗa a farkon wannan bayani su ma za mu ci gaba da samuwa hanyoyin magance su ko warware su
Allah subhanahu wataala ya albarka abin da muka faɗa dai wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya ga tsaman rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hada rabbika rabbil alamin wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.